Matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya na ci gaba da ta'azzara, inda safiya duk sai an samu waɗanda suka rasa rayukansu ko rasa dukiyoyi ko rasa matsugunayensu. A yankin gabacin Sokoto kowace safiya sai an fuskanci irin wannan matsalar, inda talatar nan ma an kashe wani mai unguwa a yankin Sabon Birni, kamar yadda mazaunin yankin na Sabon Birni Idris Muhammad Gobir ya tabbatar.
Umar Sanda mai garin Magira Tudu Limatawa jiya sun kazo sun ka halbe shi, kuma sun nemi kuɗi ne gare shi. Ya ce wallahi bai da kuɗi, babu kuɗi, shikenan kawai sun ka halbe shi. An ka kawo shi Sabon Birni, da kawai Sabon Birni ya rasu. Sannan da sun ka kare, kuma sun ka tahe garin dama, sun ka ɗauki wasu mata, sun ka tahe sun ka rufe nasu. Sun halbe wani wanda sun ka kama mata ta, ya hito da cikin gida, ya rugo da gudu ya bi su, shi wani ya ɗauki adda ya yanke mai, ya sare ga ciki, cikin ya buɗe wani, nan ya mutu.
Mazauna yankin Isa ma na ci gaba da fuskantar ƙuncin rayuwa sanadiyar ƴan ta'adda. A cewar Bashir Altina Goyawa, mazaunin garin na Isa.
Bayan mudaci shekaran jiya da jiya da tsahi, nan sun ka ruba kin titi gidan bawa. Nan wata mota sun ka kasuwa, sun ka aji kuɗi, sun ka halbe wani, yanzu haka yana nan an kawo shi Udun. Da mu da Sabon Birni yanzu muka sha azaba. Sabon Birni cikin gari ɗaya rage, a kowanne ya san Isa kuma cikin gari ɗaya rage.
Waɗannan matsalolin ne suka sa ɗan majalisar dokoki mai wakiltar yankin Sabon Birni ta Arewa, Aminu Boza, wanda ya sha kokawa akan matsalolin rashin tsaro, ya furta cewa zai aje kujerarsa idan matsalar ta ci gaba haka. Wannan ikirarin nasa ya sa jam'iyyarsa ta PDP ta gayyace sa akan damuwa da waɗannan kalaman, kuma na zanta da shi bayan ganawarsa da shugabannin jam'iyyar.
Alhamdulillah, mun fahimci juna da party na jam'iyyata, saboda babu party ko babu wani mutum shugaba wanda zai kallo ana kashe mutane. Ne yanzu maganar gari ne kai da kai, yanzu nan an kashe mana hakimi guda, an halbe wani malami daga Kurawa, an tare daga Gatawa zuwa Sabon Birni, an tare mutane, an san musu kuɗi kimanin miliyan 7. Hanyar teke wanda tana ma ga hanya na hawa ga titi, an zo an tare mutane, an halbe mutum. So kaga ire-iren wannan abubuwa, dole kowane ne shugaba, wato dole yi bakin ciki da wanga abu.
Na nemi jan tabakin shugaban jam'iyyar PDP na jihar Sokoto, Bello Aliyu Gwaranyo, amma ya ƙi maganta akan batun. To ko dan majalisa zai sauya aniyar sa ta aje kujerar sa idan matsalar tsaro ba ta yi sauki ba.
Har yanzu magana ga da akai na ƙara nanatawa, ina nan kan baka na hawa, na in tsaro bai sauki ba wallahi za aje kujerar ta. To abin ga da akai ba ina yi ne kai na Aminu Boza ba, ina yi ne kan jama'ar Sabon Birni. Yanzu ina ƙara faɗa maka, muna da sama da mutum 20,000 wurin gudun hijira ni jamhuriyar Nijar.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullun kamar Professor Bello Daudan Bada na ganin cewa matsalar rashin tsaro ta wuce wani mutum ya ajiye mukamin sa akan ta, muddin ba gyara aka yi ba.
Wanda ya zamanta kowa na da rawar da zai takawa mu yi maganin sha'anin tsaro. Ita kuma gwamnati ta kasance gwamnati ce wadda ke kishin al'ummata, kuma tana son alheri gare su. To in ba waɗannan abubuwa mun hukuma an ka samu wannan kishi ga ƙasa ba, in ya shekara iri ne ikirari kan haka nan da yawa akwai matsala.
Yanzu haka dai da yawa 'yan Najeriya ke gudanar da addu'o'i tare da zura ido ganin yadda yanayin zai kasance, domin ana ta ɗaukar matakai amma babu biyan buƙata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.